A shirinmu na matasa da siyasa a wannan mako ganin cewa ƴan kwanaki kaɗan da kammala zaben shugaban ƙasa da ƴan majalisu dandalin VOA ya samu zantawa da wani malami a tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sani Lawan Malumfashi na yadda ya nazarci yadda zaben da aka gudanar ya wakana a makon da ya gabata inda yake cewa an samu karancin fitowar al'umma a filin zabe.
To na farko dai zabe an yi lafiya an gama lafiya wannan shine babban nasarar wannan zabe. Na biyu kuma wato bisa nazarin mu shine mutane mafi akasarin su basu gamsu da yadda kasa ake gudanar da ita ba. Ma'ana waɗanda suka fito zaben su kansu basu kai waɗanda basu fito wato suka rijista ma basu fito zaben ba. Wannan ya nuna kenan mafi akasar mutane basu gamsu ba. Kuma kalubale ne ga shugabanni yanzu su yi amfani da wannan dama su ciyar da kasar nan gaba. Allah ya ba kasar nan komai amma shugabannin kasar nan sun hana mutane kasar nan komai. Sannan kuma akwai matsala ta amfani da kuɗi. Wannan kuma babban tashin hankali ne, babban bala'i ne. Abin da yake nunawa shine dan siyasa yanzu zai gane mutane ba aiki ne a gaban su ba, ba ruwan sha ne a gaban su ba, ba makarantar ƴan su ne ta dame su ba, ba samar da aikin yi ne ba sa'antu ta bayan su ba, ba bin kasar tattalin arziki da noma ne ya dame su ba, a'a a ɗauko kuɗi a basu. Saboda haka yanzu ɗan siyasa zai gane ba zai in yi hau yin aiki da ciyar da ƙasa gaban ɓata lokaci ne ya saci nasa ta in ya saci kashi 100 ya ɗauko kashi 1 ya ba mutane ya rike kashi 99.9 ya azurta kanshi shekara 100 ya tolata mutane shekara 100.
Dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin da ake gudanar da ayyukan zabe.
Eh an samu vote buying ana sayan ƙuri'a a lokacin zabe a tashoshin zabe kamar yadda ake sayan gyaɗa a kasuwa. Wannan ba karamin tashin hankali bane, ba karamin bala'i bane. Mutane ya kamata su gane su kishin kansu. Talauci da jahilci da rashin wato sanin kishin kai da kishin ƙasa ya dabaibaye mutane musamman a wato arewacin Najeriya. Duk ɗan siyasar da zai dauki kuɗi ya baka zabe shi abin da yake nuna shine ya zuba jari ne akan ka kai kanka. Saboda kan yaraka naira 200 akan ka sai ya ci ribar naira miliyan 200 akan ka zai kara azurta kansa sannan kuma kai ya kara tarauta ta ya kara kashe ka. Wannan talaucin da yake cewa wacce yake kuka da shi ba Allah ne dora maka ba. Waɗannan mutanen da suke baka kuɗi suke baka kuɗin da za su yi maka awa biyu ba su suka talauta ka kuma za su ci gaba talauta ka matuƙar baka gane ba kai talaka.
Dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin da ake gudanar da ayyukan zabe.
Na'am, wato shi korafi a siyasa wato kusance farilla ne kuma yanayin mu wato disposition din mu wato halayen mu na ƴan siyasa a Afirka. Ɗan siyasa zabe zai dauki zabe adalci zabe a wurin ɗan siyasa shine kawai idan shi ya ci zabe. Duk yadda zabe ya kyau, duk yadda zabe ya inganci in dai ba shi ya ci ba shi ba masa adalci ba. Kuma idan shi ya ci komai rashin kyan zaben, komai rashin ingancin zaben, komai jagwalgwalan da aka yi wannan zaben shi a wurin shi zabe ya yi. Haka muke. Saboda haka su wanda suke korafi suna da hujjar su yi korafi amma ya kasance suna da wato bayanai alƙalima gamsassu da su bayar da kotu. Wannan yake kotu ita kuma ya rage nata ta amfani da wannan alƙalman ta yanke hukunci.
Yaya za a gyara korafin da aka samu a zaben gaba mai karatuwa?
Talaka dole ba da kar da su. Duk mutumin da zai dauki kuɗi ya baka ko ya baki, ka dauki wannan mutumin ko ke ki dauki wannan mutumin abokin gabanki na farko, abokin gabanki na ƙarshe, maƙiyinki na farko, maƙiyinki na ƙarshe, don ba kishin ƙasa ce za ta kai shi wannan ofisin ba, barawo ne sata za ta kai shi, kashe ki zai.
To madalla, da fatan al'umma za su amfana da abin da aka ji kuma hukumomi za su magance ƙorafe-ƙorafen da aka samu a wannan zabe a zabe mai karatuwa. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.